أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سسور رمو توانا راديو مي البركة تا ليبرتي منا ما كوافة الخير يو منا رانا الهمس كومتي مريتا الهمس دارن جمعة واندي ديدي دا بيغة وطن جماعة الأولى وطن بير أجيرن أجيرن كالاندا تمسلنتي ma hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da 23 ga watan 10 2025. Insha Allah zamu ci gaba da fadakarwar mu da nasiha akan wasu gabobi guda biyar da muka fara bayani akai wanda su ne tushe da kuma sababi na samun rabauta da dacewa a nan duniya da lahira wanda muka mustake da unwanu sa'ada sune address na samun rabauta duniya da lahira. To a cikin wannan gabobi guda biyar mun zano guda hudu yanzu gaba daya ce ta rage mana daga cikin ababan da suke taimakawa bawa samun dace da rabauta da tsira a duniya da lahira. Na farko muka ce fi'lul ma'murat, mutum ya zamanto yana aikata abinda Allah da manzansa suka umarce sa. Na biyu kuma muka ce tarkul manhiyat, mutum ya bar abinda Allah da annabi suka hane sa, suka hana shi. Na uku kuma ash-shukru inda ni'am, mutum ya zamanto mai yin godiya a lokacin da Allah ya masa ni'ima. Na hudu as-sabru inda al-ibtila, mutum ya hakuri lokacin da Allah ya jarabce shi da jarabawa ta rayuwa. Allah ya kaddara masa wata jarabawa mara dadi a rayuwa, to ya hakuri, wanda shine karshen darasi da muka yi. To abu na biyar shine at-taubatu wal istighfar inda irtikabil ma'asiya, kenan mutun ya tuba zuwa ga Allah ya nemi gafara Allah lokacin da ya aikata laifi ko zunubi ko sabo. To wayannan sune abubuwa guda biyar wanda in aka same su ga bawa musulmi namiji ko mace, to insha Allah zai samu rabota da dace a duniya da lahira. Ma'ana ka zamanto idan Allah da manzansa suka ce ayi, kana yi. Idan Allah da manzansa suka ce a bari, kana bari. Idan Allah ya maka ni'ima, zaka gode. Idan ya jarabce ka, zaka yi hakuri. Kuma idan ka saba masa, zaka nemi gafararsa da kuma tuba zuwa gare sa. To yau insha Allah gabar da zamu tashi akan ta gaba ta biyar shine at-taubatu wal istighfar inda irtikabil ma'siya, mutum ya yi tuba ya koma zuwa ga Allah ya nemi gafara Allah lokacin da ya aikata sabo ya ko ya aikata laifi. To da farko dai mu sani kamar da malamai suke bayani cewa babu wani mutum wanda za a same shi wanda baya yin laifi. Kenan duk wani mutum da ka sani zaka same shi yana da naqasu, yana da tawaya. Shi yasa Bahaushe yake cewa dan adam tare yake bi cika goma ba. Mutanen da Allah kadai kare daga laifi da saba masa sune jinsin mala'iku da kuma annabawa da manzanni. Su wannan Allah ya ba su isma, ma'ana kariya ta musamman daga gare shi wanda ya kare su ba su saba masa. To amma mun sauraron ragowar ɗan adam, to dukkan mu zaka same mu masu laifi ne. yasa ma a cikin hadisi na Al-Qudsi, wanda hadisi ne sananne na cikin 40 hadisi, hadisi na 24, Allah subhanahu wataala yake cewa ya ibadi, ya ku bayina, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, lalle ku kuna yin laifi dare da rana, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, kuma lalle ni ina gafarta zanubai ga baki daya, astaghfiruni, ku nemi gafarata, aghfir lakum, zan gafarta muku. To dan haka kenan, dan Adam ko da yaushe zai kasance cikin mi, cikin saba ma Allah ko kuma cikin laifi. Kuma shi saban Allah ne yana zaman tuwa ta hanya biyu, ko Allah ya ce ayi kaki, to shi ma'anan ka saba ma Allah. Allah ya ce ayi kaki, to anan ka saba ma Allah. Ko kuma Allah ya hana ya ce kada ayi, ka aikata wannan abun, to shi ma'anan ka saba ma Allah. Ma'ana Allah yana ma bawa ukuba ne ta hanya biyu, ko ya ce ayi kaki, to wannan Allah zai ma mutum ukuba, ko ya ce kar ayi, kuma kai kuma a lokacin sai kai. Daga insha Allah kenan zamu ga bayani akan me ake ni da tuba, da kuma sharuɗan tuba, da kuma falalar tuba wanda yake koma zuwa ga Allah da yawan da yawaita istighfari, da kuma barin saban Allah, wani irin garaba so shine da falaloli, da kuma darajoji da falala wanda Allah ya tana dan ma bayin sa masu yawan koma zuwa gare shi da tuba da istighfari zuwa gare shi. Da farko me ake ni da at-taubatu? To at-taubatu asalin shi a yaren Larabci, malaman lugha na yaren Larabci suka ce asalin shi daga tawa bane, kenan ta'un wawun ba'un. Wannan kalma ta dullu ala ruju, tana nuni akan komawa, kamar yadda yazo a cikin mu'jamu maqayisul lugha na Ibn Faris a mujalladi na farko shafi na 357, haka da lisanul arab na Ibn Manzur a mujalladi na biyu shafi na 61, da tajul arus na Zubaidi shi ma a cikin mujalladi na farko shafi na 161. Duka wannan dictionary ne, ko mu ce dictionary ne, wanda mutum in yana son sanin ma'anar kalma a yaren Larabci to in ya koma zai samu. Kenan asalin at-tauba, abinda ake yi da yaren Larabci at-taubatu shine ar-ruju, kenan komowa daga wani abu, kenan kabar wani abu ka koma zuwa wani abu, shine asalin ma'anar kalma at-taubatu a yaren Larabci. To amma a wajen malamai wa na addini me ake ni da at-tauba fil haqiqa, a wajen malamai na shari'a, to shine suka ce abinda ake ni da at-tauba shine ar-ruju ila Allah ta'ala, shine komowa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, biltizami fi'lu ma yuhibbu zahiran wa batinan, kenan mutun ya komo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar lazimtar aikata abinda Allah yake so na zahiri da na kuma wanda yake na boye. Ma'ana mutun ya komo zuwa ga Allah ta hanyar aikata abinda Allah yake so, wannan abinda Allah yake so ko na zahiri abu ne a fili, kamar irin su sallah, irin su azumi, irin su sada zumunta, irin su sadaka, aikin haji, zakka da makamantansu, kaga wannan abu ne a zahiri. Akwai na batini, shi kuma kamar mi in zakai abu kai dan Allah ikhlasi, ka zamanto mai gaskiya, ka zamanto mai rukun amana, ka zamanto mai tawakkali ga Allah, ka zamanto mai kyautata zato ga Allah, ka zamanto mai yawaita istighfari, ka zamanto mai dogaro ga Allah subhanahu wataala, mai kwadayin rahamar Allah, mai jin tsoron ukubar sa da makamantansu. To wannan duka abubuwa ne wanda suke na badi ne, wanda a zuciya ne ake su. Wa tarku ma yakrahu, ko mutun ya bar dukkan abin da Allah yake ki, da abin da Allah baya so, da abin da Allah ya hana, da abin da Allah yake shedi ya tsawatar akan kar ayi wannan abin, to a same ka kabar wannan abin. Wannan abin ya zamanto na zahiri ne, zahiran wa batinan, wannan abin ya zamanto a zahiri ne ko kuma a batini. Ma'ana aka ce a zahiri abubuwan da Allah ya hana a yi su wanda suke a fili, kamar shan giya, kamar caca, kamar zina, kamar kisan kai, kamar ƙarya, kamar mutun ƙage, ko kamar ƙazafi, ko kamar sharri, ko kaci mutuncinsa, ko habaici, ko ba'a da makamantansu, duka irin wa'annan, to mutun ya nisance su. Kaga wannan a zahiri ne ake su. Akwai na batini su kuma, kamar ka inga zamantowa kana kullatar wani a ranka, kana ƙetar wani, kana hasada wani, kana bakin cikin wani, kana son wani sharri ya samu wani, ko kuma ya zamanto kana aikata ibada dan neman yardan mutane a cikin ranka da makamantansu, to wannan abubuwa ne duka da Allah yake ki. Kenan wannan a takaice kenan abinda ake ni da at-tauba, kamar yadda Malam Ibn al-Qayyim ya kawo wannan bayani a cikin littafin sa Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a mujalladi na farko shafi na 342 har zuwa shafi na 343. Kina yi bayani akan hakikanin abin da ake ni da tuba, shine bawa ya komo daga saba ma Allah zuwa yi masa biyayya, ka bar saban Allah ka koma zuwa yi ma Allah biyayya, ya zamanto duk abin da Allah ya yi umarni da shi zaka ringa yi, da abin da Allah ya hana to zaka nisanci wannan abu. To wannan ana ce mishi mi kenan at-tauba a wajen malamai. Kuma sai shi kuma istighfari, to shi kuma istighfari daga istaghfara ne, al-istighfar daga istaghfara ne, aka ce istaghfara shine talabul maghfira, neman gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala. Kenan mutun yana neman Allah subhanahu wata'ala yayi masa gafara. To sai malami suka ce shi kuma al-istighfaru abinda ake nufi da shi shine talabul maghfira, neman gafara, wahiya satru zambi alal abdi, Allah ya sitirta bawa game da zunubi da yayi, ana zaka saba ma Allah to amma sai Allah ya sitirta wannan zunubin naka, ba zai saba wani ya ganka ba lokacin da ka aikata wannan. Wannan a duniya kenan. Wa adamul mu'akhazatu bihi fil akhirah, kuma kada Allah ya kama ka da laifi da ukuba na wannan laifin da kai, kenan idan Allah ya gafarta ma zai sitirta ka a nan duniya, kenan wani ba ya san ba ma kai wannan abun ba. Na gaba kuma ranar tashin kiyama Allah ba zai kama ka ba da laifin wannan me yake da suna laifin da kai ba, saboda mi ka nemi gafarar sa. To me bambancin to istighfari da tuba, tunda zamu ga Allah subhanahu wata'ala a gurare da yawa yana hada istighfari da tuba, shin akwai bambanci a tsakanin su? To malamai suka ce idan aka ambaci tuba kadai to istighfari ma ya shigo, haka idan aka ambaci kuma istighfari shuma tuba ta shigo, amma idan aka hada su to kowanne zai zamanto yana cin gashin kanshi ne. Ma'ana izaftaraka ijtama'a wa izajtama'a iftaraka, ma'ana izajtama'a idan suka hadu to za su rabu, wa izaftaraka idan suka rabu kuma ijtama'a za su hadu, ma'ana idan aka ambaci at-taubatu to istighfari ya shiga, idan aka ambaci istighfari to ita ma at-tauba ta shiga, to amma aka hado su guri guda daya to kowanne yana cin gashin kanshi. Misali a Qur'ani zamu ga akwai gurare diya da Allah subhanahu wata'ala ya gama tsakanin istighfari da kuma at-tauba. Misali a cikin suratul Hud aya ta 3 Allah yana cewa wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi, kenan ku nemi gafarar ubangijinku kuma sannan ku tuba zuwa gare shi. Haka a wani waje kenan wannan alalisani Hud, annabi Hud ne yake imma mutanen sa, kenan ku tuba zuwa ku nemi gafarar ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi. Haka annabi Salihu shima a cikin suratul Hud aya ta 52 sankande yake cewa ya qaumi istaghfiru rabbakum, yake cewa ya mutane na ku nemi gafarar ubangijinku, summa tubu ilayhi sannan kuma ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Mun ga anan shima Allah hada istaghfiru da summa tubu, da ma'ana kalmar al-istighfari da kalmar at-tauba. Haka annabi Shu'aibu shima dai haka a cikin suratul Hud kenan aya ta 109 katul bendis Allah yake cewa a bisa harshe annabi Shu'aibu yana cewa wastaghfiru rabbakum, yana cewa mutanen sa ku nemi gafarar ubangijinku, summa tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi. To idan kalma istighfari da kalma at-tauba suka hadu me suke nufi? To shine malamai suka ce al-istighfaru talabu wiqayati sharri mamada, talabu wiqayati sharri mamada shine ka nemi Allah maka kariya daga sharrin abin da ya wuce, abin da ka aikata na laifi na zunubi, to ka nemi kariya daga wajen Allah ya tsare ka daga sharrin wannan abu, ma'ana ya kare ka daga sharrin sa, ma'ana ya kankare ma wannan kurakurai da laifin nan da kai na wanda na zunubin da ya gabata. Amma wa taubatu ita kuma abin da ake ni at-tauba shine ce ar-ruju'u wa talabu wiqayati sharri ma yakhafu fil mustaqbal, shine mutun zai komo zuwa ga Allah da kuma neman Allah ya tsare shi sharrin abin da yake jin tsoro nan gaba, min sayyiati amalihi na daga miyagun ayyukansa. Ma'ana idan kaga istighfari da tuba sun hada a guri daya to istighfari na daukan Allah ya yafe ma kurakuran da suka wuce a baya, ita kuma tuba din kana roƙon Allah ya tsare ka daga aukawa zuwa ga wani aikin laifi a nan gaba. Wannan idan suka haɗu kenan. Wannan bayani ya zo a cikin littafin Madarijus Salikin na Ibn al-Qayyim a cikin mujalladi na farko shafi na 345. To yanzu mun ga bambanci tsakanin istighfari da kuma tuba. To yanzu za mu zo mu ga bayani akan menene sharuɗan tuba da istighfari. Shurutut tawbati wal istighfar. Idan mutum yana so ya tuba ya koma zuwa ga Allah, saboda muna ɗauka kawai idan mutum ya ce astaghfirullah ko ya ce astaghfirullah wa tubi ilayhi, duk laifin da kai Allah ya yafe ma, a ita tuba tana da sharuɗin da tana da condition din da ya ka cika ta, sai ka cika waɗannan sharuɗin, to idan kai laifi Allah subhanahu wata'ala zai yafe maka. Kina yana da muhimmanci mu san wannan. Shi yasa hatta a cikin akhdari matan al-akhdari lallari shi ma ai ya kawo bayani akan sharuɗan tuba. Haye yake cewa kafin wannan yake cewa meke da suna yana cewa wai tuba ila Allah subhanahu qabla an yaskhata alayhi. Kenan wajibi ne akan dukkan mukallaf baligi namiji ko mace ya tuba zuwa ga Allah tun kafin Allah ya fushi da shi, saboda laifi da aikata sabo da zunubi yana jawa Allah ya fushi da bawa. In Allah kuma ya fushi da bawa, to kaga Allah zai janye dukkan wani tallafi da nasara da kuma dauki da gamunkatar da dace da yake yi wa bawa. Kenan mutum zai shiga cikin matsala saboda Allah ya fushi da shi. To shi yasa yake ka gaggauta tuba tun kafin Allah me yake da suna da ya fushi da kai, ma'ana kai saukin barin zunubanka da laifuffukanka ka komo zuwa ga Allah ka tuba ka hasa. To ya ce mana kuma wa shurutut tawbati, sharuɗan tuba ya ce mi annadamu ala ma fata, kai nadama akan abin da ya gabata, abin da ya shuɗe, abin da ya wuce na laifuffuka da kai, kai nadama kai regrete. Ya ce wa niyyatu Allah ya uda ila zambin fima baki alai min umri, kuma mutum ya ɗau niyya da azama da ƙuduri a cikin ransa a cikin zuciyarsa cewa ba zai sake koma zuwa ga aikata wannan laifi ko sako ko zunubi cikin abin da ya rage na rayuwarsa. Kenan nan gaba ba zai sake koma, bai ɗauki wannan ƙuduri da niyya da azama a cikin zuciyarsa. Wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha, kuma yana daga cikin sharuɗin tuba a lokacin da kake laifin nan take ka bar shi, ba ta za ka yi ba a henan zuwa ga sati guda ko wata guda ko shekara ɗaya. Za ka ga mutum ya gano abin da yake ba daidai ba ne laifi ne, to amma za ka ji ya ce saufa a tubu da sannu zan tuba, kai ko dan zuwa da shekara ɗaya ko dan zuwa da sati ɗaya ko zuwa gobe ko jibi ko anjima, alhali kai kuma rayuwarka ba a hannunka ba take ba, kana cewa sai anjima ko zuwa da marece ko zuwa dare ko zuwa gobe ko nan da kwana uku ko nan da sati ko nan da wata ko nan da shekara, kuma mutuwa ta zo ta gitto. To shi yasa ake so ba a so mutum ya gaggauta tuba. To shi yasa ce mutum ya bar saban wannan laifin da yake kai tsaye a lokacin da yake. Wala yaqulu hatta yahdiyani Allah, malami akhdari yake cewa kada ka ce in kana laifi in aka ma wa'azi aka ma nasiha aka fadakar da kai aka tunatar da kai aka ce wani ka bar kaza kaza babu kyau, kada ka ce hatta yahdiyani Allah, ai idan Allah ya so shirye da ni zan shiru kamar da mutane suke yi. Kaga mutum yana abin da bai dace ba, amma aka mai nasiha ko wa'azi ya ce in Allah ya so zan bari zan bari, to kaga mai akhdari yace kada ka ce in Allah ya so shirya ta ko Allah ya so in bar wannan laifin zan bari. Me yasa yace kada ka wadaka, yace saboda duk wanda ka ji ana mai wa'azi ana mai nasiha ana fadakar da shi akan ya bar laifi ko sabo, yake ce a in Allah ya so zan shiryu in Allah ya so in bari zan bari, yace to wannan ka sani fa innahu min alamati shaqa, yace wannan alama ce ta rishin arziki na lahira, rishin rabauta, wal khizlan kuma alama ce ta tabewa, wa qamsil basirati da kuma toshewa basira. Daga kenan yana da kyau mu san sharuɗan tuba. To sharuɗan tuba kamar da muka yi bayani yadda malam Abdurrahman al-Akhdari ya kawo a cikin matan al-Akhdari, malamai sun tattara su. Na farko, wa min shurutit tawbati, daga cikin sharuɗan tuba akwai al-ikhlas. In za ka yi tuba ka yi ta don Allah, duk laifin da za ka bari to ka bar shi don Allah. Me yasa? Saboda tuba ai ibada ce, Allah ya umarni ta a tuba. Misali Allah yana cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna, Allah yana cewa ku tuba ya ku mu'minai gabaki ɗayanku domin ku samu rabauta a wajen Allah subhanahu wata'ala duniya da lahira. Kaga wani a cikin suratul nur ayata 31, a wani waje Allah yake cewa misali suratul tahrim ayata 8, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha, ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya. To kaga tuba ibada ce, to tunda ibada ce in kana so in ka tuba Allah ya amsa to kai dan shi akwai wanda zaka ga ya bar laifi saboda mi saboda wani abun duniya saboda wani ko saboda a yanzu tayu laifin ya bar shi ne anna tandan zuwa wani dan lokaci saboda tayu bai da wani abu ne wanda zai sa yayi wannan laifin ko dai wasu abubuwa da za su hana mutum amma ko ba dan Allah ba ba girman Allah bane ya diba ga bai dace ba Allah subhanahu wataala ya halice ka daga da babu kai ya halice ka yi ka mutum ya darjanta ka ya karma ya karrama ka ya mutunta ka ya kimanta ka ya baka ji ya baka gani ya baka hannu ya baka kafa kana ji kana gani ya maka ni'imomi ga lafiya ga abubuwa diya da Allah ya mana da yake cewa in ta uduni matallahi la tusuha inda zaka kididdige ni'imomin Allah ba zaka iya ba wanda ya gare ka to amma ya kadi baka ga Allah ya ma goma ta arziki ya ma ta goma shi ya ma gidan dogo ya ma arziki ya ma abubuwa diya kuma kai kuma a ce kai kuma ka rasa abinda zaka saka ma Allah ya saba masa to irin wannan ne mutum zai halarto a zuciyar shi ga Allah ya mai abubuwa diyawa na tarin baiwa da falololi da ni'ima da daraja to amma kai kuma a ce ba abin da kake saba masa to kenan yana daga cikin sharuɗan tuba in kana so idan ka tuba Allah ya amsa ya zamanto dalilin da yasa zaka bar saban Allah ko kuma zaka komo zuwa ga bautar Allah to shine zamanto girman Allah kai ne dan Allah saboda dama idan muka ce tuba ana yin ta ne ta hanya biyu ko in kana aikata laifi to kai kokarin barin wannan laifin ko kuma in baka aikata wani abu da Allah ya wajabta ma to kai kokarin koma kana aikatawa kene zaman to in zaka bar laifi ka bar shi ne dan Allah saboda Allah ne ya hana kuma duk abin da Allah ya hana to wani abin yana cutar da bawa ko a duniyar shi kadai ko a lahirar shi kadai ko a duniyar shi da lahirar shi gabaki daya kene ka tuna ka ce to tunda Allah da ya halice ni yafi ni sanin kaina duk abubun da zasu amfanar da ni ya halatta mu ne duk abubun da zasu cutar da ni ya haramta mu ne kenan bai kamata ba ni kuma in kai kaina zuwa ga halaka ringa aikata abin da Allah ya hana mu ne saboda Allah yafi ni sauna yafi sona akan yadda nake son kaina tunda ya haramta mun wannan abun to ya san wannan abun ba zai gyara ni ba zai cutar da ni ne kenan dai da farko al-ikhlasu zaman to in zamu tuba mu bar wani laifi ko zamu koma aikata wani aiki na wajibi da Allah ya dora mana to ya zaman to mun yi ne dan Allah ba dan wani ba ba dan wani abun duniya ba ba dan ka burge wani ba ba dan duk wani yago da wani abu da zaka samu ba in kana so tuba ka ta samu karbuwa dalili kuma Allah ya ce ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ba umarci mutane da komai ba face su bauta ma Allah suna masu tsantsanta addini a gare su suna yin masa addini dan shi kadai kamar da yazo a cikin suratul bayyina aya ta 5 daga kenan dai na farko tuba in za a yi ta aita dan Allah kakkai tuba dan saboda ta kare ma ko kuma yanzu abin ba a yin wannan nau'in laifi ko ne irin nau'in laifi ne ka tuba dan Allah Allah ne ya umarce ka yace ka bar saba masa ka nisanci sabansa kuma shi ya umarce ka daga komo zuwa gare shi ta hanyar yi masa biyayya abu na biyu annadam shine yin nadama alama fata regret ma'ana kai nadama akan abin da ya wuce abin da yake da nadama shine malamai suka ce ka zamanto kana jin takaici da bacin rai da damuwa a cikin ranka me yasa ka aikata wannan abu kai a karan kanka ka ringa zargin kanka kana tuhumar kanka me yasa na aikata kaza in ka tuno lokacin da ka aikata kaza ka ringa jin baka jin dadi a ranka har in ta kama ka ga mutun yana zubda hawaye yana kuka yana gani me yasa aikata abin da mahalicinsa Allah subhanahu wataala ya hane shi aikata wannan abu to wannan regret din nadama za ta sa ma irin nau'in laifin nan da ka bari ma baka so ma ambace shi kuma in ka tuno da ka taba yi zaka ringa jin damuwa da kunci da bacin rai a ranka to irin wannan ana san bawa ya zamanto in ka saba ma Allah ko kuma ka zamanto baka yin wani abu da Allah ya wajabta ma ka ringa jin takaici da bacin rai idan ka tuno da wannan abu to wannan shi ma yana daga cikin sharuɗan tuba to amma mu yanzu ɗan uwa abin da yake faruwa zaka mutun ya aikata wani laifi a baya a rayuwarsa to amma wata ran zaka ga an zo ana hira haka ga yana bada labari yana ce ai lokacin mu muna yin kaza ai mutane babu wanda zai kawo kawo mu wane mutum mu a lokacin da muke yin kaza to kaga wannan kuskure ne babba kuma yana rushe tuba dan haka kene mu kiyaye koda kai wani aiki na laifi ko sabo ko zunubi a baya to kada ka zo ana hira ana tadi ana hira ka ringa dauka ka ringa cewa musamman ma in ka gone ni aikata irin wannan abin da kai a baya kuma kai kuma ka tuba sai ka ringa ce har mu za a gwada mana kaza mu lokacin da muke kaza ma ai wani ko kafa mu bai aka mu ba to wannan kuskure ne so ake ma shi laifi in kai shi in ka tuba in ka tuno ma ka ringa jin bacin rai a ranka shine annadam yin nadama ala mafata akan abin da ya gabata na laifuffuka Na uku, al'azmul jazimu ala adami muawadati dhanbi. A samu mutum yayi niyya ta gaskiya, kai kuduri a ranka cewa ba za ka sake koma wannan laifin ba. Za ka iya samu mutum yana aikata laifi zai tuba, amma kuma a ran shi a zuciyar shi da niyyar cewa zai sake komawa ko nan zuwa ga wani lokaci, ko in ya samu wata dama da makamantansu, to wannan shi ma yana rushe tuba. Kenan in kana so tubarka ta zamanto karɓaɓɓi a wajen Allah, to ya zamanto laifin da ka bari, to ka ɗauki niyya da azama da ƙuduri a ranka cewa ba za ka sake komawa zuwa ga wannan aikata laifin ba. Kuma wannan yana daga cikin abin da Allah zai taimake ka in kana so ka rabu da laifi gabaki ɗaya. To ka ɗau ƙuduri da niyya a zuciyarka bil haƙƙi, da gaskiya cewa za ka bar wannan laifin kwata-kwata. To insha Allah sai Allah ya taimake ka ka bari. Saboda yanzu mu a irin lokacin da muke rayuwa, za ka ga mutane suna cewa wallahi yana aikata sabo kaza ko laifi kaza, amma ya gagara bari. Zai barin ya yi kuka ya yi nadama, kuma gobe sai ya sake dawowa. To me yake haifar da irin wannan? Kai kanka a zuciyarka baka gaskata ba cewa za ka iya barin wannan laifin ba. Amma da za ka kudurce a ranka cewa kwata-kwata ka nisanci wannan laifin, to insha Allah Allah zai taimake ka baka ikon nisanta. Amma ya zamanto a ranka daman ka kudurce cewa wannan laifin ba ka bar shi bane ba kwata-kwata ba a na dan lokaci ne, to wannan kaga yana rushe tuba. Kina ya zamanto mutun ya nisanci laifi gabaki daya da niyyar cewa ba zai sake koma ba. Na gaba kuma ya zamanto an takuna taubatu fi zamani qabuliha. Ya zamanto wannan tuba da zaka yi a lokacin da ake amsa tuba ne. Saboda akwai lokutan da idan mutun ya tuba, tuba ba ta masa amfani. Na farko, wa huwa ma qabla hudurul ajal. Duk lokacin da mutum ya zamanto ga ajali nan ya zo masa, ya ga mutuwa gadan-gadan zai mutu, to a lokacin ya ce ya tuba daga aikata sabo ko zai koma aikata aiki mai kyau, to wannan ba za ta masa amfani ba. Haka wa tulu ash-shamsi min maghribiha, haka da lokacin da rana ta bullo daga yamma, ma'ana za a wayi gari kawai rana ta bullo daga yamma maimakon ta bullo daga gabas, to wannan shi ma alama ce ta mi, idan mutum ya tuba a wannan lokacin Allah ba zai amsa ba. To na farko, idan ajalin bawa ya zo in ya tuba, me ye dalili akan cewa idan ajalin ka ya zo ko da ka tuba a lokacin Allah subhanahu wata'ala bai amsa? Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari a cikin suratul nisa'i aya ta 17 zuwa ta 18, yake cewa innamat tawbatu. Kenan dai tuba abun sani, tuba tana kasancewa ne alallahi lilladhina amalna su'a, ma'ana Allah yana amsar tuba ga wa'inda suka aikata mummuna aiki bi jahalatin a hali na jahilci, sun mai tubu na min qarib, sannan kuma suka tuba a kusa-kusa, ma'ana suka kusa kafin ajali ya cin musu. To fa ulaika yatubullahu alim, to irin wannan Allah yana amsa tubar su. Wa kana Allahu aliman hakima, kuma Allah ya kasance masani mai hikima. To sai Allah ya ce walaysat at-taubatu, amma ba tuba bace ba karɓaɓɓiya a wajen Allah, lillazina amaluna sayyi'ati, ga wanda suke aikata miyagun ayyuka, hatta idza hadara ahaduhumul maut, hasida mutuwa ta zo ma ɗayan su, kala a lokacin yace inni tubtu al'ana, na tuba a yanzu, ma'ana da ya ga mutuwa yace ya tuba. Allah ce walallazina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima, to kaga Allah ce da wanda zasu mutu suna kafirai, da wa'inda kuma lokacin da mutuwa ta zo musu suka ce sun tuba, to Allah ce wa'annan duka atadna lahum azaban alima, Allah ya tare da musu azaba mai radadi. Kina da haka Allah subhanahu wata'ala baya amsar tuba lokacin da ya zamanto bawa ya ga mutuwa ta zo masa gadan-gadan zai mutu, saboda wannan tuba ba ta gaskiya bace ba, bakka da zabi ne, kaga kawai tabbas mutuwa za kai. Shi yasa ai ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir, Allah subhanahu wata'ala yana amsar tuba bawa matukar kenan wannan rai bai zo mishi ba, makoshi ba, makogaro ba, ma'ana matukar mutuwa bata zo masa ba gadan-gadan ba. Wannan hadisi ne na cikin sunan Tirmidhi, hadisi mai lamba 3537 daga sahabi Abdullahi dan Umar. Daga kenan manzo Allah yake ce mana Allah yana amsar tubar bawa matukar malam yugargir, ma'ana matukar kenan rai bai zo masa wuya ba, ma'ana dai an zo za a zare ran nashi, ya tabbata za a zare ran nashi yace ya tuba, to a lokacin wannan Allah bai amsa tubar bawa. To shi yasa ake so mutum ya gaggauta tuba kafin ajali ya cin maka ba, kana aikata laifi baka tuba ba. Haka kuma tulu ash-shamsi min maghribiha, kullowar rana daga yamma. Shi ma na daga cikin idan rana ta kullo daga yamma, to Allah subhanahu wata'ala baya amsa tuba bawa. In dai har mutun yayi sakaki ya bari rana ta kullo daga yamma, to wannan Allah baya amsa tuba bawa. Shi ma ya tabbata a cikin hadisi na Abi Huraira wanda yana cikin Sahih Muslim, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi. Duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah kafin rana ta kullo daga yamma, to Allah zai amshi tubarsa. Ma'ana mafhumul mukhalafa, idan mutun ya bari sai da rana ta kullo daga yamma, to wannan in ya tuba Allah ba zai amsa ba. Tunda nan Manzo Allah ya sanya mi sharadi ne, sharadin amsa tuba na bawa ya zama to ka tuba kafin rana ta bullo daga yamma. Amma daga rana ta bullo daga yamma, to wannan lokacin Allah ba zai amshi tubarka ba. Kuma shine ya tabbata a Qur'ani da Allah yake cewa yauma yati badu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan da cewa lokacin da wani sashi na ayoyin ubangijinka za su zo, to la yanfa'u nafsan imanuha, kenan rai imani ba zai amfane ta ba a lokacin ba, lokacin da ta ga wani sashi na mi ayoyi na Allah subhanahu wataala. Lam takun amanat min qablu, wanda bata yi imani ba gabanin faruwa wannan aya, aw kasabat fi imaniha khaira, ko ta aikata aikin alkhairi a lokacin imanin ta. Ma'ana Allah yana bada labari idan wani sashi na ayoyin Allah suka zo, ma'ana alamomi na tashin alkiyama, daga ciki akwai tulu ash-shamsu min maghribiha, kullowar rana daga yamma. To idan haka ya faru, daga rana ta bullo daga yamma, to koda mutun kafiri ya ce yayi imani, to a lokacin imanin sa ba zai mai amfani ba. Haka mutumin da yake musulmi ne mai aikata sabo ya ce ya tuba, to shi ma a lokacin ba zai masa ba amfani ba. Wannan kamar da yazo a cikin suratul an'am aya ta 158, to shine manzo Allah ya fassara anan, shine cewa idan rana ta bullo daga yamma, to Allah bai amsa tuba bawa. Amma kafin ta bullo daga yamma, in dai ka tuba, to Allah zai amsa. Kenan ɗan wane ke nuna mana kenan mu gaggauta tuba zuwa ga Allah kafin wannan alama ta tashin kiyama ta zo, saboda za a wayi gari wata ran kwatsam za a tashi ana sa rai ana duban rana za ta wuto daga gabas sai ta wuto daga yamma. To daga lokacin da haka ya faru, idan kafire ce ya musulunta ba zai mai amfani ba. Haka idan musulmi mai sabo ce ya tuba, shi ma ba zai mai ba amfani ba. Kuma haka idan mutuwa ta cin maka kana aikata sabo, to shi ma ko kace ka tuba a lokacin Allah ba zai amsa ba. To shi yasa yana daga cikin sharadin tuba shine ya zama to ka tuba a lokacin da Allah yake amsa tuba, shine kafin mutuwa ta cin maka, kuma kafin rana ta bullo daga yamma. Haka daga cikin sharadin tuba, idan ya zama to haƙƙin dan adam ne kace, tunda shi idan haƙƙin Allah ne, idan ka tuba kai nadama kai istighfari ka dau alwashin ba za ka sake komawa ba zuwa ga wannan aikatan saban ba. Kuma ya zama to ka tuba a lokacin da Allah yake amsa kafin rana ta bullo daga yamma, ko kuma mutuwa ta cin maka, to Allah zai amsa, zai yafe ma. To amma idan ya zama to haƙƙin dan adam ne, to ana buƙatar waɗannan sharuɗa guda uku. Kuma da mi ya zama to in haƙƙi ne dan adam, to dole ya kame da masa. In dukiya ce ka ci tasa, to ka mayar masa. In baka da kuma ka neme shi yafiya, ko kuma ka neme ya baka dama na wani lokaci da za ka mai da mai dukiyar tasa. In kuma ka ji mai ciwo ne, ko ka ci mutuncinsa, in bugan shi kai ko zalunta shi kai a gangan jikinsa, to sai ka je ka ce to wane na taɓa zalunta ka, na bige ka, ko na ma wani abu na hangaza ko wani abu, kenan ina neman ka yafe min. In ba zai yafe ma ba, sai ka ce to ya rama. In kuma mutuncin mutum ne ka ci, to shi ma haka dole ka nemi yafiyarsa. Saboda ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kanat lahu mazlamatun li akhihi, duk wanda ya kasance akwai wani zalunci da ya madan uwansa, min irdihi na mutuncinsa, aw shay'in, ko ma menene, a ce ka zalunci mutum a dukiyarsa, a mutuncinsa, a iyalansa, a ko ma menene in dai ka zalunci mutum, to manzo Allah ce falyatahallalhu minhu alyawma, to tun a yau, tun a yanzu, tun a nan duniya, ka nemi ku yi sasanci tsakaninka da kai da shi. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, tun gabanin azo ranar da dinari da dirhami dukiya ba za ta yi amfani ba. In kana lahu amalun salihun ukhiza minhu bi qadri mazlamatihi, kina a ranar tashin kiyama da ayyuka ne kyawawa ko muna na ake biyan mi ake biyan zalincin da bawaye ba da dukiya ba saboda a can dukiya dinare da dirhami ba sa aiki abin da yake aiki manzo Allah ce kyawawan ayyuka ne kene idan ka zalunci mutane zagin su ne kai cin mutuncin su ne kai aibanta su ne kai isgilanci ne ka musu ba a ne ka musu dukiyar su ka ci mutuncin su ka zubda duk wani abu to ranar tashin kiyama kyawawan ayyukan ka za a dauka a ringa biyan su a kan bacin wannan zalunta ta su da kai wa illam takullahu hasanat mazala ce to idan ya zaman to baka da kyawawan ayyuka ka zalunci mutane amma babu kyawawan ayyuka ko akwai su amma a wajen rabarwa har sun kare kuma baka ida sabiyan mutane ba ya za a yi sai manzala ce ukhiza min sayyiati sahibi shi wannan da ka zalunta sai a dauko munanan ayyukan sa fahumila alai sai a dora akan ka ma'ana yana ka zalunce shi kuma kai baka da aikin ladan da zaka biya shi ta yi aikin ladan ana biyan mutane kafin a zo shi a biya shi aikin ladan ka sun kare kuma shi yana bin ka haƙƙi akan ka to ya za a yi to shi ai yana da zunubi ya rage mai wannan zunubin ya dauko ya a dora ma mazala ce ya dora ma mutum akan shi wannan zunubi da ƙarshe kuma sai ayi wuta da shi wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari ya kawo shi hadisi mai lamba 2449 da mil katsan 49 daga kenan dole kenan duk wanda ya san akwai haƙin wani akan sa to in kana so Allah ya yafe maka to ka maida masa wannan haƙi nasa in dukiya ce ka maida masa in baka da to ka nemi ya baka dama wani lokaci da zaka maida masa in kuma zai iya yafe ma sai ya yafe ma to sai na gaba sai malami suka ce to idan ya zamanto bangare abin da ya shayi gulma ko cin naman mutum ko yi masa kazafi shi ma wannan malami suka ce zaka je ka sanar da mutum cewa wani na taba gulmarka ko na ci namanka ko na aibanta ka ko na maka wani kazafi na maka kage ka yafe mini to yayin malami suka ce to amma ana abin da za a diba wanda kama kagen ko ka ci kamai kazafin ko kai gulmarsa ko ka ci naman nasa idan ya zamanto sanar da shi ba zai haifar da banna ba to wannan zaka iya zuwa ka same shi ka ce wani na taba gulmarka na ce kaza da kaza akan ka amma da Allah na tuba na gane na yi laifi na kuskure ka yafe mini idan ka tabbatar in ka ji ka bashi labarin hakan ba zai haifar da wata matsala ba ko wata banna da makamantansu hatta kai ya kai ya hasa yi ma magana ko yana ma gaba ko ya kullace ka to wannan zaka sanar da shi amma idan ya zamanto idan ka sanar da shi hakan zai haifar da wata matsala babba ta haifar ma da ya hasa ma magana ko ya hasa hulɗa da kai da makamantansu to wannan malami suka ce abin da zaka yi shine a guraren da ka je kai gulmar tasa ko ka bata shi ko ka masa habaicin to sai ka koma kuma zai ka ringa yin kyakkyawan yabo a kansa ka ringa wadan kyawawan abubuwa a kansa inda ka je ka kushe shi kuma sai ka ringa roƙa mishi gafara Allah to insha Allah Allah zai yafe ma wannan ya zo a cikin littafin At-Tawbatu ila Allah na Dr. Salihu bin Ghanim As-Sadlan a shafi na 33 zuwa shafi na 34 ya tattauna akan wannan da haka kenan da yan uwa mu zamanto mun cika sharaddan tuba na yin nadama na warko mu yi ta dan Allah mu yi nadama kuma ya zamanto mun dau aniya da kuduri da azama akan a cikin ranmu cewa ba za mu sake koma zuwa ga wannan laifi ba kuma ya zamanto tubar ta kasance a lokacin da Allah yake amsa kuma ya zamanto in haƙin dan adam ne ka kubuta daga wannan haƙi na dan adam ta hanyar ka je ka nemi yafiyarsa ko ka mai masa da wannan haƙi nasa to wannan kadan daga cikin abin da ya shahi sharaddan tuba to yanzu zamu ga kuma falalar tuba da neman gafara Allah to ne falala ta fada'ilut tawbah wal istighfar falala da daraja da martaba da matsayi da mutum zai samu lokacin da yake koma zuwa ga Allah ta hanyar barin sabon Allah da yi ma Allah biyayya da kuma yawan istighfari da neman gafara Allah falala da mutum zai samu to malumai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya ambaci tuba a cikin alkur'ani tsakanin kiran mutane su tuba zuwa ga Allah da kwadaitarwa akan yin tuba da yin kyakkyawan yabo ga ma'abuta tuba a gurare sama da 87 aksar min 87 mawdi'an fil qur'ani al-karim sama da gurare 87 Allah yana kiran mutane a zo a tuba Allah yana kwadaitarwa akan tuba Allah yana yin kyakkyawan yabo akan waɗanda suka tuba kenan dan Allah ya nuna mana muhimmanci da matsayi da daraja da kuma falalar da Allah yana son bayi su tuba ya ambaci tuba a
a Qur'ani ya maimaita sama da nawa har sama da su 87. To insha Allah za mu gani a gurguje daga cikin falalar da mutum zai samu yayin da ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na farko daga cikin falala, at-tawbatu tariqun ila mahabbatillahi ta'ala. Shi koma zuwa ga Allah da neman gafara Allah, to hanya ce wadda take sa bawa ya samu soyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani yana cewa inna Allaha yuhibbu at-tawwabina, lalle Allah yana son bayinsa masu yawan tuba zuwa gare sa. Wa yuhibbul mutatahhirin, kuma yana son bayinsa masu yin tsarki. To wannan aya tana cikin suratul Baqara aya ta 222. To kun ga ana ɗan uwa, Allah ya ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabina, shine mahallin shahid, lalle Allah yana son bayinsa masu yawan tuba zuwa gare shi. Kenan kaga in kana tuba zuwa ga Allah ta hanyar barin sabon Allah da yi ma Allah biyayya da nisanta sabonsa, to wannan Allah yana son ka. Saboda shi da kanshi ne ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabina, lalle Allah yana son bayinsa masu yawan tuba zuwa gare shi. Kenan wannan falala ce da daraja mai girma ta yawan koma zuwa ga Allah da yin tuba da istighfari zuwa ga Allah, wannan yana sa bawa ya samu soyayya ta Allah subhanahu wataala. Falala ta biyu, at-tawbatu tariqun ila al-janna, tuba hanya ce zuwa ga aljanna. Duk bawan da yake tuba zuwa ga Allah, to ya kama hanya ne zuwa ga aljanna. Allah subhanahu wataala yana bada labari cewa illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a. Wannan kamar da yazo a cikin suratul Maryam aya ta 60. Allah ya ce illa man taba, sai dai wanda ya tuba, wa amana yayi imani, wa amila amalan saliha, ko kuma afwan wa amila salihan. Kenan illa man taba wa amana wa amila saliha, sai dai waɗanda suka tuba suka yi imani suka yi aiki nagari, Allah ya ce to fa ulaika waɗannan yadkhuluna aljannata, za su shiga aljanna, wala yuzlamuna shay'a, kuma ba za a zalunce su da komai ba, ba za a tauye musu ba ladan su ba a wajen Allah subhanahu wataala. Ba za a zalunce su da komai ba ta hanya a rage musu lada ko a ƙara musu zunubi, a to anan mahalli shahid Allah ya ce illa man taba, kuma ya ce fa ulaika. Kenan ayyuka nu aka zanu ayyuka uku, wanda suka tuba zuwa ga Allah suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki nagari, to Allah ya ce wa'innan yadkhuluna aljannata, za su shiga aljanna. Kenan tuba hanya ce zuwa ga mi samun aljanna Allah subhanahu wataala, kamar da ya tabbata a cikin suratul Maryam aya ta 60. Falala ta uku, at-tawbatu sadiqa, tuba ta gaskiya, yubaddilu Allahu biha sayyi'atu hasanat, idan mutum yayi tuba tuba ta gaskiya, to Allah yana musanya masa da miyagun ayyuka da zanubai da yayi, Allah ya maida su kyawawan ayyuka. To wannan yana daga cikin mafi girma da daukaka da daraja na idan bawa ya tuba daga aikata wani laifi, za a goge wannan laifin ko kuma za a rikitar da wannan laifin a maida shi kyawawan ayyuka. Allah subhanahu wataala yana faɗa yake cewa illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Na Allah yana bada labarin cewa yana bayanin siffan bayinsa wanda yake musu rahama, ibadur rahman, yace wallazina la ya'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa 'asama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وانا cikin suratu suratul furqan daga ayata 68 zuwa ayata 70, Allah yana cewa wa inda basa la yad'una ma Allah, basa bauta ma wani tare da Allah, basa kiran wani tare da Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah, kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai da haƙi, wala yaznun, kuma ba sa yin zina, wa man yaf'al dhalika, duk wanda ya aikata haka sai daga cikin wannan ayyukan da aka zana na hada bautar Allah da wani ko roƙon wani tare da Allah a cikin abin da Allah ne kadai zai iya yi, ko kuma kashe rai da ba tare da haƙi ba, ko kuma aikata zina, Allah ya ce yalqa asama, zai gamu da uqubar wannan laifi da ya aikata. Allah ya ce yudaf lahu al-azab yawm al-qiyamah, za alimka masa azaba ranar tashin al-qiyama, wa yakhlud fihi, kuma zai tabbata a cikin wannan azaba muhana, yana wulakantacce kaskantacce. Amma sai Allah ya ce illa man taba, sai dai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila amalan saliha kuma aikata aiki nagari to Allah ce fa ulaika wa innan yubaddilullahu sayyiati hasanat Allah zai mayar da muyagun ayyukan nan da suka yi kyawawan ayyuka wa kana Allahu ghafurur rahima kuma lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan jinkai a gargashin wannan aya a cikin tafsirin Ibn Kasir Isma'il bin Umar bin Kasir wanda ya rasu a shekara ta 774 bayan hijira wanda sanannen tafsirin sa wanda ake mai take da tafsirul Qur'anul Azim a gargashin wannan aya ta 70 yace malamai sun yi fassara biyu game da me ake nufi da Allah zai musanya miyagun ayyukan su da kyawawa yace malamai sun yi fassara biyu ta farko suka ce Allah subhanahu wata'ala zai musanya su masu laifin kai wanda kake aikata laifi idan ka tuba tuba ta gaskiya to Allah zai musanya ka daga aikata mummunan aiki zuwa aikata kyawawan aiki shine hai ya kawo bayani na Sa'id ibn Jubair wanda yana daga cikin tabi'ai talibi ne na Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah zai maida su daga masu bautar goma kasu komo zuwa ga bautar Allah ma'ana su ne Allah zai rikita ya mayar daga masu miyagun ayyuka da suna aikata miyagun ayyuka amma a dalilin tuba ta gaskiya sai Allah ya maida su su dawo suna aikata kyawawan ayyuka shine wannan tabi'i Sa'id ibn Jubair yake cewa Allah zai musanya su zai mayar da su daga masu aikata bautar shir masu bauta ma gumaka su kuma suna bauta ma Allah daga masu auren mata wanda suke kafire zuwa auren mata wanda suke musulmai daga masu aikata miyagun ayyuka zuwa aikata kyawawan ayyuka kenan su ne Allah zai mayar da su masu aikata kyawawan ayyuka sabanin miyagun ayyuka da suka aikata a baya amma dalilin tuba sai Allah ya sa su dawo masu aikata kyawawan ayyuka fassara ta biyu malamai suka ce shine miyagun ayyukan da suka yi su ne Allah zai rikitar a maida su kyawawan ayyuka kenan ayyukan laifi da sabon da suka yi sai a jirkitar da su a maida su kyawawan ayyuka saboda ni dalilin tuba ta gaskiya to ɗan wani ke nuna mana cewa idan mutun ya aikata sabo da laifi a dalilin ka kyautata tubarka ka yi ta dan Allah ka yi ta da gaskiya to miyagun ayyukan da kai ya ashahi su ya rikitar da su a maida su kyawawan ayyuka misali a ce kai laifi ne a rubuta ma zunubi 100 ko zunubi 2 to wannan zunubin 100 sai a maida shi zaman tola 100 to dan Allah ta falala ta kai irin wannan fa ulaika yubaddilullahu sayyiati hasanat har malamai suka hada fasara bi suka ce abinda ake ni a nan duniya idan kai tuba ta gaskiya Allah zai maida ka ka zamanto da kana aikata miyagun ayyuka ko to sai Allah ya maida ka zamanto mai aikata kyawawan ayyuka a nan duniya a lahira kuma littafin da aka rubuta maka wannan laifin da zunubin sai Allah ya sa a rikitar da wannan zunubin sai ya koma lada inda a rubuta ma zunubi 1000 ne to sai a rikita shi ya koma lada 1000 har ba wai zo yana cewa akai banga ba laifi kaza a ce ai an maida ma wannan laifin ya koma lada saboda me kyakkyawar tuba da kai to dan haka ɗan wanke ne mu zaman to muna kyautata tuba zuwa ga Allah dan mu samu wannan garabasa daga cikin falala ta tuba at-taubatu sababun fi shirahi sadri wa tibin nafs kenan tuba sababi ne na samun yalwar kirji da samun dadin rayuwa Allah subhanahu wata'ala yana bada labari annabi Hud yana cewa mutanansa wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku summa tubu ilayhi sannan kuma ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yumatti'ukum matan hasana zai jiyar da ku jin dadi kyakkyawa na rayuwa ila ajalin musamma zuwa wani lokaci kayyadaddi da ya tanadar ya rubuta daga kenan yana daga cikin mi falalar tuba Allah zai jiyar da kai dadi a rayuwar duniya ya yalwata ma kirjinka ba za ka zamanto mai kunci ba za ka zamanto ba a cikin kuncin rayuwa cikin matsaloli da cikin damuwoyi saboda mi kana yawan tuba shi yasa ma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa man lazima al-istighfar duk wanda ya lazamci istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja Allah zai sanya ma dukkan damuwarka sai kama mi zai kama yayewa Allah zai yaye ma dukkan wani kunci da damuwa da ka shiga ciki Allah zai yaye ma saboda ka lazamci istighfari kana yawan istighfari wa min kulli dikin makharaja kuma dukkan wani kunci da zaka shiga Allah zai kama mafita ma'ana min kulli hammin faraja idan ka shiga cikin damuwa to Allah zai yaye ma wannan damuwa wa min kulli dikin makharaja idan ka shiga wani kuncin rayuwa Allah zai kama mafita wa razaqahu min haythu la yahtasib, kuma Allah zai arzuka ta inda baka tsammani. A dalilin mi ka lazamci istighfari? Da haka yanwa mu lazamci yawan ta istighfari a cikin rayuwar mu, saboda kun ga wannan hadisi ne ingantacce, yana cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah. Malamai sun inganta wannan hadisin akan cewa manzo Allah tabbatar mana cewa duk wanda yake lazamta istighfari, zaman to kana yi wa ta istighfari, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, rabbighfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Da dukkanin uka istighfari da suka tabbata, astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, da irin sayyidul istighfar, allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Da makamantan nau'ukan istighfari da suka tabbata a ingantattun hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ana so mu lazamci istighfari, saboda duk wanda yake wata istighfari, manzo Allah ce Allah zai yaye mai damuwarsa, ba zai zama tubu cikin damuwa ba, kuma Allah zai kawo masa mafita a duk lokacin da ya samu kanshi cikin wani kunci da matsi na rayuwa. Kuma Allah zai arzuta ka ta inda baka tsammani, saboda me? Ka lazamci istighfari. To daga kenan ƴan uwa, wanda yana nuna mana kenan daga cikin falalar istighfari shine ana samun dadin rayuwa da yalwar kirji, kamar yadda ya tabbata a cikin wannan aya wadda take cikin suratul Hud aya ta 3. Haka daga yana daga cikin falalar istighfari hamalatul arsh yad'una lit-ta'ibina, mala'iku wanda suke rike da al'arshin Allah suna yin addu'a ga wanda suke masu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Shine da Allah subhanahu wataala yake bada labari, yake cewa allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbih. Wannan aya tana cikin suratul Ghafir. Suratul Ghafir kenan, Allah yayi bayani a cikin suratul Ghafir daga aya ta 5 har zuwa aya ta 7. Allah subhanahu wataala yake cewa allazina يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. waɗanda suke dauke da al'arsh sune allazina hamiluna al'arsha, waɗanda suke dauke da al'arsh na Allah subhanahu wataala, wa man hawlahu da wanda suke kewaye da shi al'arshin, yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna yin tasbihi da kuma hade da yin yabo da godiya da ubangijinsu, wa yu'minuna bi, kuma suna yin imani da shi Allah subhanahu wataala, wa yastaghfiruna lillazina amanu, kuma suna nema wa waɗanda suka yi imani gafara, suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma, suna cewa ya ubangijinmu kayil wace kowane abu da rahamarka da iliminka, ma'ana kayil wace kowane abu da rahamarka da iliminka, ma'ana kowane abu rahamarka tana isa zuwa gare shi, kuma kowane abu ka san da shi. Sai suka ce faghfir lillazina tabu, to kai gafara ga waɗanda suka tuba zuwa gare ka. To mun gani nan ko mala'iku wanda suke rike da al'arshin Allah da wanda suke kewaye ma al'arshin Allah suna yin addu'a, daga cikin addu'a suna cewa faghfir lillazina tabu, ya Allah kai gafara ga waɗanda suka tuba zuwa gare ka. To kaga wannan falala ce mai girma, a ce ka shiga cikin nan, ka tuba zuwa ga Allah, ga mala'iku suna cewa faghfir lillazina tabu, ya Allah kai gafara ga waɗanda suka tuba zuwa gare ka. Wattaba'u sabilaka, kuma suka bi hanyarka ta farkinka, waqihim azabal jahim, kuma ya Allah ka kiyashe su, ka kiyaye su daga azabar wutar jahannama, wutar jahim. Sai suka ce kuma rabbana wa adkhilhum, basu kare ba addu'a ba, kuma suka ce rabbana ya ubangijinmu, wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, ka kuma shigar da su gidajen aljannar zama, shine jannati adin, gidajen aljannar zama wanda Allah ya tanade ta ne domin a zauna, kuma zama na dindindin har abada ba za a fita ba. Allati wa'adtahum, wanda ka alƙarwanta musu, ka musu alƙawari da ita. Wa man salaha min aba'ihim, kuma tare da waɗanda suke salihai nagartattu daga cikin iyayensu, wa azwajihim, da kuma nagartattu daga cikin matayensu, wa zurriyatihim, kuma da nagartattu daga cikin zuri'arsu, innaka antal azizul hakim, lalle kai Allah mabuwayi ne kuma mai hikima. Waqihim sayiat, basu kare ba addu'a ba, kuma suka ce ya Allah ka kiyaye su munanan ayyuka. Wa man taqis sayiat, dukkan wanda aka kiyaye shi aikata miyagun ayyuka, to faqad rahimta, hakika Allah kai masa rahama. وذلك هو الفوز العظيم كما wannan shine rabo wanda yake mafi girma wanda ace bawa Allah ya tsare ka daga aikata miyagun ayyuka to wannan bawa ya samu babban rabo a wajen Allah subhanahu wataala to daga kenan wannan aya tana cikin suratul ghafir daga aya ta 7 zuwa ta 8 kenan mahalli shahid tana nuna mana mi falalan masu tuba zuwa ga Allah ga mala'iku nan suna cewa faghfir lillazina tabu kenan Allah kai gafara ga bayinka waɗanda suka tuba zuwa gare ka to wannan shi ma na daga cikin kenan falala ta miƙe da suna ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala haka tuba maftuhun hatta tatlu'a hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha kofar tuba har yanzu a bude take har sai rana ta fito daga yamma kamar da muka yi bayani dazu hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abi musa al-ash'ari abdullah ibn qais anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya yabsutu yadahu bil-layli yana shimfida hannunsa da dare li yatuba musi'un nahari domin ya tuba ya karbi tuba ga wanda ya munana aiki a yinin sa wa yabsutu yadahu bin-nahari kuma Allah yana shimfida hannunsa a yini li yatuba musi'un layli domin ya tuba ga wanda ya munana a dare hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta tabullo kenan daga yamma wannan yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 2759 kenan yana nuna mana har yanzu kofar tuba a bude take kuma har yanzu guri bai kure mana ba ƴan uwa ba ta haka mu kokari mu tuba zuwa ga Allah falalolin suna da yawa insha Allah za mu tsaya anan sati na gaba mu ci gaba duba da lokaci yayi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana arziki ya mana dace da tuba zuwa gare shi ya mana arziki da dace ga nisanta dukkan wasu laifuffuka da dukkan sabo da dukkan zunubai a zahiri da batini wanda muka sani ma da wanda mu sani ba muna roƙon Allah mana dace da koma zuwa gare shi ta hanyar yi masa ba'a da nisanta saba masa Allah subhanahu wataala ya mana dace ya sanya mu cikin bayin sa masu yawan tuba zuwa gare sa masu kyautata ibada zuwa gare sa kuma Allah subhanahu wataala kyawa ayyukan mu ya karba mana miyagun ayyukan mu da kurakuran mu ya yafe mana fatan abinda muka fada na daidai Allah ya sa mu tarayya lada a ciki tuntube kuma da kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah subhanahu wataala marigayen mu daga cikin iyayen mu da kakanni da malamai da sauran al'ummar musulmi da suka ga mu dan gaskiya Allah ya ji kansa ya gafarta musu mu kuma Allah ya raya mu akan musulunci ya kyauta ta ƙarshen mu ya sa mu cika da imani marasa lafiyan mu na gida da likita Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya muna roƙon Allah ya yi mana dukkan hali na tsanani da kunci da dukkan musulmi gabaki ɗaya a ko ina Allah subhanahu wataala ya kyautata rayuwar mu ya rufa mana asiri duniya da lahira ya iya mana abin da ba za mu iya ba ya kare mu daga dukkan shari da abinki shari da fitintunin zamani Allah ya tsare mu ya kare mana imanin mu da mutuncin mu Allah subhanahu wataala ya sa aljanna firdaus taimakon mu gabaki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته